Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 25 ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da Alfa Radio na birnin kuma sun gana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji zargin da jam'iyyun adawa a jihar Niger suke yi wa shugaban karamin hukumar Bushishi da yin rufa-rufa akan zababben kansila da ya mutu tun cikin watan Nuwamban bara. Haka kuma Sarfila Hashim Gumal na tafi da maimacin shirin ciki da gaskiya. Muna kuma dauke da sharhin jaridun kasar Kamaru da sakonnin da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba, kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya cikin Amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe waɗanda mafiya yawansu na musulmi ne. Kasashe sun hada da Iran, Libya, Korea ta Arewa, Syria, Venezuela, Somalia da kuma Yemen. Tun bayan da haukan karagar mulki Trump ya fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a kasar. Matakai biyu da ya dauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi, yayin da mataki na ƙarshen nan aka aiwatar da shi wato a mataki na wanda ba zai kare ba. Jihar Hawaii da kungiyar musulmin jihar da wasu mutane uku ne suka shigar da kara. Ana kuma sa ran za su gabatar da bahasunsu wanda zai yi kalubalanci matakin haramtawa wasu ƴan kasashen waje shiga Amurka a matsayin wani mataki na nuna wariya ga al'umma musulmi. Sannan za su nuna cewa shugaba Trump ya wuce gona da iri a harkokin shige da fice. A ɗaya bangaren kuma ana sa ran lauyoyin gwamnati za su nuna cewa shugaban yana da hurumin ɗaukan wannan mataki kan shige da fice a ƙasar ta Amurka. To har ila yau a Amurkan, wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurkan ya ba gwamnatin shugaba Trump umarnin ta samar da kariya ga wasu baƙin haure 800,000 da suka shigo ƙasar nan tun suna ƴan ƙanana, waɗanda aka fi sani da Dreamers a Turance. A wani mataki na shure shirin da shugaba Trump yake sanya aiwatar na kawo ƙarshen shirin da ake kira DACA a taƙaice, wanda shi ba da dama baƙin hauren suke zuna Amurkan ba tare da takardun izinin zama ba. Alƙali John Betts ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security da ta karbi takardun sabbin masu son shigowa Amurka ƙarƙashin wannan shiri a karan farko tun bayan da aka samar da dokar a shekarar 2012. Alƙalin ya ce yunkurin da gwamnatin Trump ke yi na soke wannan shiri na DACA ya saba wa doka, amma a baya ya ba su kwanaki 90 da su gabatar da wata kwakkwarar hujja kan dalilinsu na son su soke wannan shiri. Amma har yanzu ba su gabatar da wata hujja ba. Shugabannin Amurka da Faransa sun yi kira da a faɗaɗa matsayin da aka cimma da Iran, amma kuma yayin da suke magana da manema labarai a jiya Talata, shugaba Donald Trump bai nuna wata alama da ta nuna cewa Amurka za ta janye daga matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran ba kan shirinsu na mallakar makamashin nukiliya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce bai san matakin da shugaba Trump zai ɗauka kan wannan matsaya ta haɗin gwiwa ba. Yana mai nuni da wa'adin da zai kare a wata mai zuwa kan sabunta matsayar cirewa Iran takunkumi waɗanda aka saka mata domin a ci gaba da raya matsayar haɗin gwiwar da aka cimma, wacce ake kira Joint Comprehensive Plan of Action a Turance ko kuma JCPOA a taƙaice.
Emmanuel and myself have discussed the fact that we don't want to give Iran open season.
Shugaba Trump ya ce ni da Emmanuel Macron mun tattauna cewa ba za mu ba Iran wata damar yin walwala ba a yankin Mediterranean, musamman idan aka yi la'akari da cewa muke da ƙarfin faɗa aji. A jiya Talata, shugaba Trump ya kakkausa suka akan wannan shiri, inda ya kwatanta shi a matsayin hauka kuma abin dariya wanda tun asali ya ce bai kamata a yi shi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ziyarar mako guda da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ke yi a birnin New York domin kare shirin nukiliya na Iran da wasu tsare-tsaren gwamnatinsu a yankinsu ta haifar da wata zanga-zanga daga wata kungiyar Iraniyawa mazauna Amurka. Dumbin magoya bayan wata kungiya da ake kira Organization of Iranian American Communities ko kuma OIAC a taƙaice, suka shiga wannan zanga-zanga a ranar Litinin wacce ta wakana a tsallaken titin ofishin hulɗa da ƙasashen waje na birnin New York wanda yake karɓar bakuncin Zarif yayin da suke tattaunawa kan matsayin da aka cimma da Iran a shekarar 2015 da kuma hulɗar Amurka da Iran din. Matsayin da Koriya ta Arewa ta sanar ta cewa za ta jingine shirinta na mallakar makaman nukiliya da gwajin makamai masu linzami na cigaba da jefa shakku da fatan alheri a zakatan masu fashin baki waɗanda ke nazarin sanarwar da shugaba Kim Jong-un ya yi na kwance ɗamarar shirinsa na mallakar makamin nukiliya. Wannan sanarwa ta fito ne a ranar Juma'a yayin da Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta kudu suke shirin yin wani taron koli wanda ake sa ran za a yi nan da mako guda a ƙauyen Panmunjom da ke kan iyakar ƙasashen biyu bayan da Mike Pompeo wanda aka zaɓa zai riƙe muƙamin sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da shugaba Kim gabanin wani taron koli da za a yi da shugaba Trump a ƙarshen watan Mayu ko kuma da farkon watan Yuni. Sai dai a lokaci guda masu sharhi sun yi marhaban da sanarwar ta shugaba Kim.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jam'iyyun adawa a jihar Niger, Najeriya sun zargi shugaban karamin hukumar Wushishi Alhaji Bashir Umar Maishanu da bijirewa tsarin demokradiyya. Ga dai Mustapha Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Jam'iyyun adawa a jihar Niger, Najeriya sun zargi shugaban karamar hukumar Wushishi mai suna Alhaji Bashir Umar Maishanu da yin rufa-rufa a kan wani zababban kansulan karamar hukumar da ya mutu tun a cikin watan Nuwamban bara. Jam'iyyun adawar dai sun zargi shugaban karamar hukumar da kin sanar da hukumar zaben jihar Niger game da mutuwar wannan kansula mai wakiltar yankin Barwa mai suna Honorable Yaya Bala. Masu korafin dai sun ce a yanzu haka ma shugaban karamar hukumar ta Wushishi ya rantsar da wani da suka ce dan uwa ne ga marigayin domin ya gaje shi. Muhammad Musa Zangeru shine shugaban jam'iyyar PRP a yankin Niger ta Arewa ga abin da ya shaida mun ta wayar salula.
Eh, haka suka rantsar da shi da yake sugo za su rantsar da shi wannan tsarin sai sauran jam'iyyu suka hada kai suka ce ba su yadda ba ai kuma suna da haƙƙi da wace suka ci a su ba ruwan su kawai ana nan kawai sai aka ce ci amma na kansu ya rantsar.
Shi ma dai shugaban jam'iyyar Abga a jihar Niger Aliyu Musa Liman ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Tun da na ji abin na kira chairman na INEC na gaya mishi ya ce don Allah don Annabi in yi hakuri za su yi bincike akan wannan abu kuma ya gaya min sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne amma chairman din ya ba su hakuri. Na ce a dalili ne da ya zo ya ba ku hakuri in ya ba ku hakuri shikenan ku kun hakura an cuci jama'a.
To jam'iyyar da ke mulki a jihar Niger APC ta ce bata ma samu labarin kuwar wannan lamari ba amma ta ce za ta gudanar da bincike. Inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Ismaila Modibo Tagina.
Matukan chairman na local government yayi haka yayi kuskure babba kuma jam'iyyar za ta dauki mataki na hukuntawa akan shi.
Amma yanzu kuna nihin ba kuma san da batun mutuwa ba kusan wata hudu
ake wannan labari ba.
Shugaban hukumar zaben jihar Niger Alhaji Aminu Baba ya ce sai a makon da ya gabata ne suka samu wannan labari a saboda haka suna gudanar da bincike a kai. Shugaban karamar hukumar da ake zargin Alhaji Bashir Maishanu ya musanta cewa ya rantsar da wanda zai gaji marigayin amma game da jinkirin sanar da hukumar zabi akan mutuwar zababban kansulan ya ce kuskure ne.
Ni na ba na bara ba da mu ne aka kuma mun ba yi ba da wuri ba take to shine ba su hakuri sai don Allah a mun abuwa don Allah dan da mun farman wannan don Allah sai mun abuwa.
Lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Ibrahim Rege ya ce hatta jinkirin sanar da hukumar zabe batun mutuwar wanda jama'a suka zaba babban laifi ne a kundin tsarin mulkin kasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustafa Nasir Batsari kafin da mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan makula da su tun nan ne gimbin nan yamani shin jari gimbin ne ingila to ja ka da italiya in yi dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga Batishu ga Lena shu ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolaran da fe jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa shiga shin jirgin kasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi
to ma dalla ka manta ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 10 kusan 13 kenan na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaran da aka sara aka har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa na dama wanda hakan ya sa barin jikin dan nasa guda ya daina aiki. Malam Aminu dai ya zargi alƙalan da suke wannan shari'a da yi masa hanya-hanya saboda cimma wata buƙatar sa daban. Za mu daura ne a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. Sunana Sarfil Hashin Gumel.
Kace wato sun sace muku hoton na'ura da aka dau hoton kan yara ya a daidai wannan lokaci ne aka dau wannan abin bayan ya biya sun bada wannan gudunmuwar ne 2017 ne
bayan sun bada gudunmuwar 2017 ne kuma suka fake mu suka sace hoton sai da ta kai ga za a je kota a kotun sanin suka fito da hoton wasu ma sanar da shedawa likita ne ce yaro ya warke bisa kuma ka'ida
to shi wayewar hoton nan me ya nuna ne
hoton ya nuna sarin da aka yi wa dana shine ya jawo dana ya rasa hannun dama da kafar dama amma shi alƙalin da ya bani mamaki ni ya sa in kawo sheda tura ma ai ba aje abin ciko ba ni in je binciko ba
to wai bayan kun yi zaman asibitin Malam Aminu ne ka shigar da ƙara da baka gamsu da irin gudunmuwar da ake baka ba ta kula da lafiyar yaran nan kenan
kwarai kuwa shine dalilin da yasa nace to tunda abin ya kai ga haka su ba su fice alƙawari ba kuma suna ci min zarafi yaran ya gani yana zagi na akwai kuma shedu
shi Ibrahim da kaman yaya yake zagin ka
eh akwai lokacin da ma ashar ma yi akwai ranar ko da zan wuce wani yaro ya masa wani kirari daga nesa nazo dab da shi sai ya ce ni kuma ina da makami ba haswa uku kamar misali ne kace yaran da ka sa rafa yana da gata shi kuma sai ya ce ni kuma ina da makami ba haswa uku na faɗa wannan an sa shi ne ya rika tsokana ta dan ne rigima da shi sai a zo a ce shikenan ba kes magana ta wuce tun mun yi fada to ni ya san me nake
to da baka gamsu da irin yanayin gudunmuwar da suka bar wajen sha'anin dauniyar lafiyar nan shine ka tafi kotu
shine na tafi kotu
to wace kotun kaje
naje kotun yan alluna kotun alƙani to anan ne aka yi mana shari'a.
Da wace da'awa ka je gaban alkali?
Na je gaban alkali da neman a bi min haƙina ga abin da ya samu dana. An sare shi kuma ba a taimaka min din ba, kuma yaro na ci min zarafi.
To wai kafin ka je kotu, tunda ka ce kun yi kamar yejejeniya duk da cewa ba a rubuta ba a gaban yan sanda a sharaɗa, ka koma wurin yan sanda tunda a gaban su aka yi cewa wato mahaifin yaron nan baya taimaka min da komai, gashi ina dawainiya da yaro?
Ban koma wajen su ba. Ban koma wajen su domin su yan sanda wanda ke sanke hannunsa farkon ma fara ma bayan mun fito daga asibiti na buga masa waya saboda ina da lambar sa, nace masa ina son zami shari'a da wannan mutanen, sai ya ce mun bari sai ya san da ya neme ni. Duk san na buga masa waya sai ya ce mun bari sai ya neme ni, nace ina son fina shari'a sai ya ce ka bari sai ya neme ka. To shine ni ma sai na bunyuwa ta kafar dan a bi mu haƙina. To ta nan ne aka yi magana da yan sanin shari'a, so shine kun suka neman din daga baya, har ma shi wanda ke sike hannun nasa ya gaba na kuri yace shi ba za a
wace kafa ka bi.
Eh, akwai wani aboki na Jaigo ne ne magana da shi, shi kuma ce to shi ma akwai dan sandan da ya sani babba ne, zai magana da shi ya shiga cikin al'amarin. Yayi magana da shi ya zo shi kuma ya magana da police station na sharada, su kuma suka ce eh case din akwai shi, amma case din yanzu babu shi. Sai shi kuma ya ce case din akwai shi, case bai mutu ba domin dan uwan mu aka sara wada saboda haka ba mu yadda ba. To anan ne shine shi wannan wanda case ke hannunsa ya neme ni ta bani hakuri, sannan aka kira ni naje da ni da su aka tura mu kotu daga nan.
Shine kuka je kotun yan Allah na? To kamar da kuka je gaban alkali, me kai da wace da'awa ka je, me ka nema kotu ta yi akai?
To da farko dai bayan Allah na muka wuce direct ba, akwai kotu ta wajen yan awaki wajen gidan sarki. To nan muka fara zuwa
ta kwabar kudu,
ta kwabar kudu. To daga nan da na ga da tafiyar take tafiya, shari'a tana tafiya a wayniya, sai hankali na ya tashi.
Wai kotun magistrate ce ko ta addinin musulunci?
Kotu ce ta masu rawayi ta addinin musulunci. To da nan rika ganin abin ban fahimce shi ba, sai na yi magana akai, shine sai aka canza mu.
Kamar yaya baka fahimci tafiyar kotu ba?
Saboda to ni dai shi kansa alƙalin da ya duba ya tambayi yaro kai ka sare shi, ya ce ba shi ya sare shi ba. To ya aka yi, sai ya ce wai shine sare kansa da kansa. To shine ni kuma daga shari'a sai na zo da shaidu, ko da suka nazo da shaidu sai suka ce, sai ya ce eh abinda aka yi eh shine ya sare yaro. To kuma sai na ga ana ta daga ana cewa to mu je mu dawo ranar kamar da ranar, sai na ce to ni wannan aje a dawo din cikin na fara bayan cewa ina ganin ba za a yi min adalci ba. Shine nan ne
ka fara jin rashin gamsuwa kenan da tafiyar shari'ar?
Haka yake, saboda haka ni ma na bi ta wata kafar ta ina son sai an bi min haƙina akan dana, saboda haka aka mai da ita zuwa ta yan Allah.
Wata kafar ka bi ta a canza maka kotu ko kuma a yi wani abu?
Ta canza min kotu da aka canza aka mai da mu yan Allah. Yan Allah kotun alƙani shi kuma alƙali alƙani a nan shi ma sai zo in ana shari'ar, idan ina magana zan fito da points na yadda abubuwa
suke, za ka fito da wasu bayanai da yadda ka sani.
Eh, yanzu zan fito da bayanai da kotu da jama'a za a fahimta. Sai alƙali ce wai in shiru ya isa haka. To a wannan ya isa haka sai nake ganin cewa za a yi mutane su gane, ko shi ka alƙali zai gane yaya wani hali muke ciki.
Kana nufin ka ce ba a barin ka kai magana in an zo shari'ar?
Eh, akwai lokutan da ba a bari na in yi cikakken bayani. Dan kaga misali, akwai lokacin da alƙalin ya ce ni na zo da shaida ta cewar ɗana an masa aiki a asibiti, shi kuma yaron sai ya tambaya da kai ba kana da shaida? Sai ya ce yana da shaida, ce wace shaida? Sai ya ce yana da hoto, likita ya ba su hoto ya nuna cewa ɗana ya warke.
To wancan hoto da kake zargin sun sace kenan?
Ni kuma shi hoto ni na aiki a asibitin Asama'u Memorial Hospital na ƙanin mahaifina ne cikin 1980 da zuwa wani lokaci. Ai da tsarin hoto na x-ray ke ba irin sauran hotuna ba ne na gaba gari. Hoto ne irin wanda in aka dauka sai dai a sake daukan wani kuma ba shi da dama shi a matsayin likita dau hoton ka je ba wani. Idan ka zo da hoton gaban likita zai duba ya tsaro shi, karanta sakamako, sai ya rubuta sakamakon a file ɗinka, sannan ya baka hoton ka a hannu. To me ya kawo fura a zanin banda ka zamun damu? Me ya kawo hoto na shiga hannun sun ba satan hoto da suka yi ba?
Amma shi wancan hoto da kake cewa sun sata har ma yake da'awa gabatar da shi a kotu, menene ne bayanan da suke ci? Ya nuna cewa kafin a sace shi din, ya nuna likita ya nuna cewa yaranka ya warke ne ko kuma ya
likita ya nuna cewa wannan sakamakon sarin da aka dana shine ya jawo dana ya zama paralyzed abinda sakamakon ya nuna kenan
to amma shi kuma Ibrahim da shi ne ya sare danka Aminu me ya kai shi gabatar da shi wancan hoto a gaban alkali me yake so yin ma
eh an yi a fahimta ta dramatizing abin akai domin hoton nan babu dama ba wanda ya sai rike ma hoton ka da suka zo da hoton inda na san cewa ba za mu adalci ba sai ni an sa an fito da sakamako an karanta amma shi hoton ma ba a zaro shi ba sakamakon cin file din hoton ma ba a fito da shi an karanta ba a jima me aka ce a ciki
wai kotu ita ce ko alkali ne ya bukaci aka yi hoto dan a tabbatar shi ne shi kuma wancan yaro Ibrahim ya kawo wannan hoto ko kuma a'a ya akai
alkali ne bayan ya duba na sa dalili sai ya ce to shi kuma ya kai fa kai ma kana da naka ta kudi da zato cewa ba kai da matsala a wannan abin ka sai yaro ya ce eh ina da to me ne ya ce hoto shine ya dauko hoton to ai kamata alkali sai ya sa a zaro hoton sannan a karanta kuma sakamakon kuma tabbatar da cewa eh kuma shi likitan ma da ya bada hoton ya zo dan ni a lokacin na ce alkalin to in dai ba shi satin to likitan ne ba su farawo ne zan yi shara da likita ko da likita ne
idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu kawo karashin korafin Malam Aminu Inuwa wanda aka sare dan sa aka har ta kai gabarin jikin sa na dama ya daina ai daga nan kuma zamu fara jin tabakin bangarorin da ya zarga yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwali ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to ma dalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Kamaru daga Muhammad Awal Garba
Dau fara shirin jaridun namu ne da jaridan Informatin. An da taroto mana cewar jami'oyin adawa na kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu, SAF da MRC sun yi kokarin ganin cewa za su dunkule waje daya domin karo balantan jami'ar shugaba biya na zaben da za a gudanar a shekarar 2018 din nan. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression an da ita kuma ta labarta mana cewar rikicin jihohin ƴan awarin English kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu ya sanya mazauna wannan bangaren cikin halin niyasu. Kasan cewa irin yanda yanzu haka kasuwanci na yau da kullun da kuma makarantun ɗaliban su da ma rashin ingantaccen tsaro a wannan bangaren sai kuma jaridan Finance de Afrique an da ita ma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta zuba miliyar 13 na sefan kasar domin farfado da noman kakao ko gawa a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru kasancewar a shekarun baya kasar Kamaru ta daga sahun gaba-gaba a nahiyar Afirka wajen noman kakao ko gawa sai kuma jaridan Le Jour an da ita ma ta hango mana cewar a gunduman Bambutus dake lardin jihar yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru mazauna a wannan bangaren sun samu kansu cikin wani hali kasancewar suna samun barazanar rashin tsaro a wannan shashin yanda ake yi wa al'umma kisan dauki daidai jaridan Le Point ita kuma ta tsegunta mana cewar ministan ilimi mataki na farko uwargida Alim Hadiza kotun masu binciken manyan barayin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta mika mata wani sammaci domin ta gurfana a gabanta za a yi mata binciken waɗansu makudan kuɗaɗe ne wanda suka yi ɓatan dabo a hukumar ta sai jaridan Economy an da ita ma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta sayi makamai daga kasar Sinkochana domin kare kanta daga irin har-haren ta'addanci da yake faruwa a kasar jaridan Preview kuma ta sheda mana cewar ƴan bindiga a jihar Kudu maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru sun bude wa tawagar da suka raka gwamnan jihar Wuta a yayin da yake tafiya birnin Boya an da gwamnan ya sha da kyar da masu rufa masa bayan jaridan Guardian de Post kuma ta ce kasar Amurka ta damu na irin kisan da ake wa fararen hula a jihar Baminda da kuma jihar Boya cewar kisan da jami'an tsaro din suke yi yana wuce gona da iri kuma suka ce a mutunta dokan kasa da kasa na Ministar Dinkin Duniya sai kuma jaridan Horizon an da ita ma cewa ta yi kasar Burtaniya ta buƙaci kasar Jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta bude tattaunawa tsakaninta da ƴan awana Ingilishin kasar domin mutunta hakkin bil'adama a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Sun, anda ita ma ta ce shugabannin jam'iyyun adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru na SDF sun ce a cikin watan Mayu mai zuwa za su kai ziyaran gani da idanunsu a sansanin 'yan gudun hijira na ɓangaren Ingilishin ƙasar, wanda yanzu haka suke jirgi a ƙasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto da local government. Na aiko isa mai saƙo na ga ƴan arewacin ƴan Najeriya. Allah ka ba kamar ƙarshen ta'addanci a arewacin Najeriya. Kuma masu cewa Buhari ya gaza ƴan jam'iyyar PDP abin kunya na gare su, kuma Allah ya so wanda kowa shekara takwas zuwa shekara takwas in Allah ya yarda muna tare da shi dubu so dubu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, mai magana malam ne ranar gora gora. In ce ga masu yi Buhari makauniyar ƙiyayya cewar Allah hakuri kuwar Allah ikon sa. Maganar da ya faɗa ba ƙarya bane, gaskiya cewar wasu daga cikin matasan Najeriya ba sa son neman na kansu yadda a ba su haka nan. Kuma wannan magana gaskiya ce, ko garin mu ka zo zan nuna maka saida, inda akwai wani malami mai ba da taimako in ka zo ka layin da ake gidansa haka ne. Akwai ne kaya soja in ya zo garin mu, in ka ga yadda matasa suke cincirin do a gidansa, akwai ɗan majalisa MGG in ya zo haka matasa suke. Kuma magana da Buhari ya faɗa gaskiya ce ba ƙarya ce ba, yadda kawai shi wanda ba ya son gaskiya na faɗa sai ka kama an zage yadda kuma gaskiya ya ka kinta ce wahala.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Media America, magana Alhaji Musa America Siyasar Najeriya mazaunin Borno. Ina son jiya hankalin matasan Najeriya game da kalamin da Muhammadu Buhari yi. Kalamin da Muhammadu Buhari yi mai kyau ne, ni matashi ne tsakani da Allah. Ina son jiya hankalin ku matasa, farko in wanda wannan magana. Maganar da Muhammadu Buhari ya yi ta ne don ina son ku, ya yi ta ne don ku gyara zukatanku, ya yi ta ne don ku mai da hankalinku ku nemi na kanku. Muhammadu Buhari kalamin da ya yi ba ya fata ku ba da kaunan mu ne yake yi don mu san abin da muke yi. Ina fatan Allah ya sa matasa kun gane.
Assalamu alaikum, ina so zan ba da ra'ayina ne dangane da tsaya shugaban ƙasa Buhari ya ce zai yi takara a shekarar 2019. Wallahi yanzu gaskiya ni ina ganin cewa bai kamata a ce ya ma ƙara neman wani magana takara ba. In dai za a samu shugabanni irin waɗannan wanda suke haka, to gaskiya ƙasar nan ba za ta ci gaba ba. Na gode. Sunana na Habibu injiniya daga nan ƙaramin hukumar Bakore jihar Katsina.
To madalla yanzu kuma ga labarai a wannan karo a takaice.
A yau Laraba, kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya cikin Amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe, wanda kuma har ila yau mafiya yawansu ƙasashen musulmi ne. Ƙasashen sun haɗa da Iran, Libya, Koreya ta Arewa, Siriya, Venezuela, Somalia da kuma Yemen. Bayan da ya hau kan karagar mulki, Trump ya fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a Amurka. Matakai biyu da ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi, yayin da mataki na ƙarshen nan ba shi da ranar ƙarewa. Tare da yawa Amurkan, wani alƙalin kotun tarayya ya ba gwamnatin shugaba Trump umarnin ta samar da kariya ga wasu baƙin haure 800,000 da suka shigo ƙasar nan tun suna ƙananan yara, wanda aka fi sani da Dreamers a Turance. A wani mataki na shure shirin da shugaba Trump yake sanya aiwatar na kawo ƙarshen wannan shiri da ake kira daka a takaice, wanda shi ya bada dama baƙin hauren suke zo na Amurka ba tare da takardun izinin zama ba. Alƙali John Betts ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security da ta karbi takardun sabbin masu shigowa Amurka.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu za su zo da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na wannan hantsi Darrell Smith. Baba Yakub Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya, sai anjima.